sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkamu da wannan la'asariya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau ranar Alhamis 7 ga watan Mayu na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Majalisar Dinkin Duniya ta sake yin kiran neman tallafin biliyoyin daloli na tallafin coronavirus. Tana cewa kudin ya zama wajibi domin kare rayukan miliyoyin mutane da kuma taimakawa a magance yaduwar cutar a kasashe marasa karfi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ki amincewa da matsayar da majalisar dokoki ta yi na dakatar da shi daga yin amfani da karfin soja akan Iran har sai ya samu amincewar majalisar. Kasar Botswana sanin za ta fara sassauta dokar hana zirga-zirga ta makonni biyar sannan a hankali domin takaita yaduwar coronavirus a ranar Juma'a.
Kanin labarin kenan aka saurara. To a cikin shirin za a ji cewa dakarun kawancin yankin tafkin Chadi sun halaka mayakan ISWAF 48. To kome hakan ke nufi?
To amma yanzu da kowa ya tashi tsaye ana ta cin nasara. Ba da dadewa ba za a ga cewa ko dai ba su saranda ba za a yi shiru.
Haka kuma za ku ji cewa majalisar dattawan Najeriya ta yi kira ga shugaban kasa da ya ɗauki matakin yi wa rundunar 'yan sanda garan Bauli.
Ba wanda ya fi cancanta ka karfafa fiye da kowa a kasan nan da ya wuce in muka ci gaba da to zuba kuɗi a aikin sojojin nan kasar mu har abada ba za ta samu security ba.
Sannan kuma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha da Sule ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma masu sauraro kuke aiko mana ta email. Albarkacin watan Ramadan kuwa muna tafi da filalar watan Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Majalisar Dinkin Duniya ta sake yin kiran neman tallafin biliyoyin daloli na tallafin coronavirus. Tana cewa kudin ya zama wajibi domin kare rayukan miliyoyin mutane da kuma taimakawa a magance yaduwar cutar a kasashe marasa karfi. Ofishin bada agaji na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa yau Alhamis cewa ba a tsammanin za a kai kokolwa a annobar COVID-19 a kasashe matalauta a duniya har sai zuwa nan da wata uku ko shida masu zuwa. Amma tun aka fara samun rashin aikin yi da kudaden shiga da kuma rashin samun isassun kayan abinci kana kuma yara suna gararan ba tare da allurar rigakafi ba tunda farko hukumar ta buƙaci tallafin dala Amurka biliyan 2 to amma kuma yau Alhamis ta ce tana buƙatar adadin da ya kai dala Amurka biliyan 6 da miliyan 700. Shugaban hukumar bada agajin gaggawan na Majalisar Dinkin Duniya Chief Mark Lowcock ya ce idan ba su taimakawa mutanen da suke cikin tsananin talauci ba musamman mata da 'yan mata da wasu rukuni da suke cikin hadari a yanayin yaki da annobar to kuwa za mu yi fama da ragowar cutar a shekaru masu zuwa wannan zai fi radadi da tsada ga kowa. Karin neman taimakon ya hada ne da karin kasashe 9 da suke da rauni Benin da Djibouti da Liberia da Mozambique da Pakistan da Philippines da Sierra Leone da Togo da kuma Zimbabwe. Shugaban Amurka Donald Trump ya ki amincewa da matsayar da majalisar dokoki ta yi na dakatar da shi daga yin amfani da karfin soja akan Iran har sai ya samu amincewar majalisar. A cikin wani sako da ke bayyana kin amincewar tashi, Trump ya kira kudirin a zaman cin fuska ne. Kana ya ce kudirin zai yi mummunan illa ga karfin ikon shugaban kasa na kare Amurka da kawayenta. Yan majalisa sun goyi bayan kudirin a lokacin da ake ci gaba da tada jijiyar wuya tsakanin Amurka da Iran. Inda suka bayyana bukatar su na tabbatar da karfin ikon ayyana yaki a hannun majalisar dokoki. Shugaba Trump ya bada umarnin kai hari a watan Janairu da ya hallaka babban sojan Iran General Qasem Soleimani. Kwanaki kaɗan Iran ta mayar da martani tare da kai hari da makamai masu linzami akan sojojin Amurka da Iraki da ya bar sama da sojojin Amurka 100 da ciwon tabin kwakwalwa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta faɗa a farkon makon nan cewa ta ba wa dakarun ƙasa 29 lambar yabo ta Purple Heart da take baiwa waɗanda aka kashe ko aka jikkata a lokacin yaƙi. Kasar Botswana sanin za ta fara sassauta dokar hana zirga-zirga ta makonni biyar sannan a hankali domin takaita yaduwar coronavirus a ranar Juma'a. Mataimakin shugaban kasar Sulamba Tsogweni ya ce bisa la'akari da irin matakin da gwamnati take ɗauka na ɓarkewar coronavirus da kuma irin yanayin cutar. Gwamnati ta yanke shawarar ta buɗe tattalin arziki sannan a hankali yayin da take lura da yanayin cutar. Tsogweni ya yi wannan sanarwa jiya Laraba a lokacin da ya tattauna da ƴan majalisa da suke duba bukatar shugaban kasar Makokwesi Masisi akan sake buɗe makarantu da tattalin arziki. Shugaba Masisi ya zabi bin matakin tsarin da ya dace da ka'idodi da jami'an kiwon lafiya na ci gaba da kula da takaita yaduwar coronavirus. Masisi da ƴan majalisan sun saka kyallar rufe fuska a lokacin tattaunawar. Botswana dai ta tabbatar da mutane 28 da suka kamu da coronavirus, kana ɗaya ya mutu.
Kafin Hafizu sake dawo mana da wasu ƙarin labaran, za mu leƙa mu jiyar dakarun kawancin ƙasashen yankin tafkin Chadi. Suka kai wani hari tare da halaka mayakan ISWAP 48, sannan suka halaka wasu 'yan ta'addar da suka kai hari sansanin sojin Nijar a Diffa. Ga dai rahoton Hassan Maina kaina da cikakken bayani.
Dakarun rundunar kawancen kasashen tafkin Chadin bisa haɗin gwiwar abokan kawancensu irin su jiragen yakin Operation Lafiya Dole da kuma jiragen yakin sojojin saman kasar Nijar sun yi duran mikiya a wani sansanin mayakan ISWAP inda suke mai rugurugu. Kamar yadda sanarwar da kakakin rundunar Kanar Timothy Antiga ya aiko mana, ya ce aje ne jiragen yakin da kuma sojojin artillery suka kai wannan farmaki. Da nan take ya halaka manyan mayakan ISWAP guda 48. Kanar Aminu Isa Kwantagora da ke zama tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue masanin tsaro ne.
To amma yanzu da kowa ya tashi tsaye ana ta cin nasara, ba da dadewa ba za a ga cewa ko dai ba su saranda ba za a ji shiru. Yanzu da za a ci gaba ne don truck ko daya jirgin sama ya gari ya halbe masa cewa sun yi saranda, sai kuwa an hana su wajen tsugunni tafkin Chadi ya zamanto cewa babu camp ko daya na ISWAP ko na Boko Haram.
Kazalika jiragen da kin asirin sojojin saman Najeriya da Nijar sun gano mayakan ISWAP din nan da suka kai wani harin ta'addanci a wani sansanin sojojin kasar Nijar da ke garin Diffa a daidai lokacin da suke kokarin tsallaka kan iyaka inda rundunar ta kawancen kasashen tafkin Chadin ta yi amfani da sojojin artillery ta kone motocin yakin 'yan ta'addan guda 8 tare kuma da halaka duk waɗanda suke a wannan wuri a wannan lokaci. A baba nan dai sojojin artillery na taka rawa sosai a wannan yaki da 'yan ta'adda. Kanar Aminu Isa Kwantagora wanda shi kansa sojan na artillery ne ya ce akwai abin da yasa ake amfani da sojojin artillery a baya-bayan nan.
Ka san bindigogin artillery banda dogon zango da suke da wutan da suke bama-baman da suke kehwawa sun fi wannan na AK-47. Sannan da za su yi a daga nesa ya fi bannan da wanda mai rike da AK-47 zai. Kuma za su iya halbi inda baka yi zato ba. To amfanin artillery kenan a filin daga kuma su raga-raga da kome suka harba. Da sa din yanzu ga da yake an san suna camp nasu ne yanzu to abin da za a rika amfani da shi kenan.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC.
Kasuwannin hanyoyin jihar Nijar
a yawan da sauran labarai. Sai
a gaure inda kasuwannin yankin Asia suke gwagwarmaya duk da samun kyakkyawan labari dangane da tattalin arzikin China. Kasuwar Nikkei ta Japan ta rufe ne da ƙarin kashi 0.2 cikin 100, yayin da ita kuwa kasuwar TSEC 50 ta Taipei ta rufe da ƙarin 0.6 cikin 100. To sai dai kuma kasuwannin Hong Kong da Shanghai da Sydney sun kasance cikin faduwa, inda masu saka jari ba su damu da sanarwar da Beijing ta yi ba na ƙarin kashi 3.5 daga bara a ɓangaren fitar da kayayyaki, wata alama da ta daɗa nuna cewa sannu a hankali tattalin arzikin duniya na farfadowa daga annobar coronavirus. A halin yanzu dai kasuwannin jarin Turai sun ɗanyi sama, inda kasuwar London FTSE ta samu ƙarin 0.4 cikin 100 da hantsin yau, CAC 40 da ke Paris ta haura da 0.5 cikin 100, sai kuma DAX da ke Frankfurt ta samu ƙarin 0.7 cikin 100. Kasuwannin mai a yau Alhamis sun yi armashi, inda aka saida ɗanyen man Texas a kan farashin dalar Amurka 24.8 kowace ganga, wanda ke nufin ya haura da kashi 3, inda a kasuwar duniya kuma aka saida ɗanyen mai na Brent a kan dalar Amurka 29.73 kowace ganga. Kasuwar hannayen jari kuma Dow Johnson da S&P 500 da Nasdaq sun haura da kashi 1. Duk da yake ba a yin tafiya da killace kai a lokaci daya, amma kasar Girka tana tunanin bude kan iyakokinta ga mutane daga kasashe biyu da suka shawo kan annobar coronavirus domin farfado da yawan bude idon kasar da annobar ta wargaza. Wannan mataki a cewar ministan yawon bude ido Harris Yoharis zai kunshi kafa wata kofa tsakanin Girka da Cyprus da Isra'ila da zai janyo hankalin ƴan yawon bude ido da ba sa son yin nesa da gida a watanni masu zuwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Majalisar Dattawan Najeriya ta yi kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya dauki matakin yi wa rundunar ƴan sandan kasar garin Bawul don inganta ayyukanta. Wakilinmu Madina Dauda ta hada mana wannan rahoton.
Wannan shawara na kunshe ne a cikin rahoton da kwamitin wucin gadi da majalisar ta kafa domin yayin nazarin kalubalen tsaro a Najeriya tare da samar da mafita daga matsalolin tsaro dake addabar kasar. Rahoton ya ce fasa rundunar ƴan sanda zai ƙara ma aikin ƴan sandan kima da ƙarfi wajen taimakawa tsaron al'ummar kasa. Sanata Ahmed Babba Kaita dan majalisar dattawan ne.
Yadda yanzu aka tahir da ita kanta ma'aikatan ƴan sanda shine komi da komi a hannunta yake dunkule. Magana kudin aiki, magana kudin mai, magana motoci, magana bindigogi, magana komi da komi. To wa irin wannan abubuwan shi ma yana da irin tashi matsalai. Ya dalili kam shine idan babu damar da za a ce akwai kayan aiki a ƙasa a wasu shiyoyi wanda in matsala ta taso wanda za a sauri a tarbi matsalai.
A cikin shawarwarin har ila yau akwai batun cewa shugaban kasa ya kafa majalisar tsaro a shiyoyi da zai kunshi mataimakin su Feto General da kwamishinonin ƴan sanda da kuma shugabannin hukumomin tsaro da ke shiyar. Amma ɗaya cikin wakilan hukumar kula da harkokin ƴan sanda na ƙasa, Naja'atu Muhammad, ta yi tsokaci.
Ba wanda ya fi cancanta ka ƙarfafa fiye da kowa a ƙasar nan da ya wuce ƴan sanda. To amma in muka ci gaba da wato zuba kuɗi a aikin sojojin nan, kasar mu har abada ba za ta samu security ba. Dan aikin security na cikin gida ba aikin soja bane, aikin dan sanda ne.
Haka zalika kwamitin ya nemi shugaban kasa ya ba su Feto General na kasa umarnin kaddamar da ƴan sandan unguwanni tare da haɗin gwiwa da masu ruwa da tsaki. Wani abu da kwararre a kimiyyar tsaro na kasa da kasa Yahuza Getso yace wannan yunkuri ba zai haifar da ɗa mai ido ba.
Amma wannan abin da majalisar dattawa ta yi wannan wani abu ne wanda yake abin Allah wadai, kuma ba zai haifar da alkhairi ba. Kuma muna fatan cewar su sake koma su sake duba su kalli abin da ya kamata su tausaya wa ƙasa.
Rahoton bai bar komai ba domin ya bada shawarar rage ƙarfin aikin ƴan sanda a tsakiya tare da kira ga majalisun jihohi da su samar da dokokin da zai halasta rahoton kamar yadda majalisar ƙasa ta amince da shi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida da Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na Lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aishatu Sule dauke da shirin.
Amin, amin, tuma amin.
A cikin shirin namu na wannan makon za ku ji ci gaban batun da muka dauko na wannan annoba da ta shigo jihar Kano da take daukar rayuka, duk da cewa jama'ar Kano musamman matasa da kuma manya masu ra'ayi na daban ba su yadda da abin da likitoci ke gindayawa a matsayin matakan kare kai daga annobar da ta addabi duniya baki daya ba. A tunanin su ba ita bace ta shigo Kano, wato cutar nan mai sarke numfashi COVID-19. To daga lokacin da aka samu mutum na farko da yake dauke da kwayar cutar zuwa wannan lokaci da nake hada wannan shirin, adadin mutane da ke dauke da kwayar cutar ta COVID-19 sun ta sama 400. To wakilinmu dake Abuja Hassan Maina Kaina ya tuntubi shugaban kwamiti na musamman da Najeriya ta kafa akan yaki da cutar coronavirus a Kano, Dr. Nasiru Sani Gwarzo. Ko me hakan ke nufi?
To ai dama idan ka saurari bayanan masana da ake ta yi tunzin musamman hukumar lafiya ta duniya da kuma su kansu kasashen da abin ya musu barna tun farko, zaka ga cewa duk sun ga irin wannan halin. Kuma ita annoba kamar yadda na sha bayani tana da matakai guda uku. Akwai mataki na hawa, akwai mataki shine ake kira rising phase, akwai mataki na rage karuwar ta, wato shine plateau phase wanda za ta dan daidaita, sannan kuma akwai kuma declining phase wanda shine za ta rinka rankufuwa tana kasa har wata awayi gari babu ita. To a gaskiya halin da muke ciki yanzu na hauhawa ne, kuma hauhawan zaka ga cewa idan kana kirgawa da ana ƙara 1 2 yana zama 15 20 25, to yanzu sai dai kaga awayi gari ana samun tahi. To abin da muke tsoro shine a gaskiya idan ba a ci gaba daukar matakan tsaro ba, za a awayi gari ana samun dubban mutane suna kamuwa, kuma kusan adadin ne kama da wannan suna mutuwa. To wannan shine abun tsoron. Sai dai ya zamana cewa iya kokarin dakile ta da za a yi shi zai rage kaifinta ta tsarin karon kufuwa har sannan a hankali ya zamana cewa ta kuranye.
To a nasa bangaren shugaban sashen bincike kan cututtuka masu yaduwa na Jami'ar Bayero, Professor Abba Isa, yayi gargadi ne cewa girman wannan cuta fa ya kai la haula wala quwata.
To wato wannan cuta dai yanzu ta kai inda ba ma kaunar ta kai a nan Najeriya, musamman a arewacin Najeriya. Abin da yake faruwa shine cewa alƙaluma suna nuna cewa ana samun hauhawar ko kuma karuwar yawan mutane da ake tabbatar da cewa wannan cuta ke jikinsu. Misali jiya kawai a cikin mutum 238 wanda aka gansu sababbi fil dauke da wannan cuta, 92 daga jihar Kano.
Idan masu sauraro ba su manta ba, a cikin shirinmu da ya gabata na muku alƙawarin kawo muku ƙarashin tattaunawa da muka yi da Yushau Ibrahim, ƙwararren ɗan jarida a Najeriya wanda shi ma ya rasa ɗan uwa a wannan lokaci, kuma ya mana cikakken bayani akan yadda halin da ɗan uwan nasa ya shiga, kuma ya bada muhimman bayanai da za su taimaki al'umma.
Ita gwamnati a nata ɓangaren kan san ita gwamnati uwa ce, ta fara wani yunkuri wanda muna ganin idan har aka zurfafa kan wannan to zai taimaka. Kokarin ku shine an fara bin su iyalan waɗanda suka rasa ƴan uwansu, ana musu tambayoyi dangane da irin halin da ƴan uwansu suke shirka shiga kafin Allah ya karɓi ransu. To kinga wannan wani mataki ne guda ɗaya wanda zai taimaka a gano ita wannan cutar ma wata iri ce. Dangane da wancan tambaya kuma da kika yi ta cewa cikin shawara zan bayar dangane da abin da ya shafi shan magani ko kuma guraren da mutane za su je su nemi kulawa ta bangaren likitoci, mun sani muna da asibitoci masu zaman kansu, muna da kuma asibitoci na gwamnati. To shi zaman gida da aka ce ayi dama, an ce akwai wasu waɗanda aka kebe wanda su wannan bai shafe su ba, ciki hadda jami'an lafiya waɗanda suke ko dai na gwamnati ko kuma masu zaman kansu, ciki hadda shaguna da ake saida maganinka, wato chemist wajen da zaka je idan likita ya rubuta ma magani ka je ka siya. To alhamdulillah zagawar da muka yi a lokacin da muke duba yanayin yadda shi wannan zaman gida yake aiwatar da shi, gaskiya mun ga cewa irin waɗannan guraren an nan fubbuɗe ana saida maganinka da sauransu. Sannan kuma asibitocin ana aiki a ciki. Kamar yadda na faɗa a baya, matsalar shi ne mutane an firgita matuƙa a kan irin wannan cuta. To abin da ya kamata a yi shi ne a rinƙa wayarwa da mutane kai. Alal misali yanzu kin ga an fara magana cewa mutane duk inda za su shiga su rinƙa sa wannan takunkumi da yake rufe fuska ko yake rufe hanci da baki da sauransu. To mataki na farko kenan. Sannan kuma a dinga ba da tazara tsakanin mutum da mutum. To kin ga da a ce tun farko wannan aka maida hankali wajen wayarwa da mutane kai, to za a fi tsayawa a fahimci abin da gasken gaske. Mutane sun shiga firgici, mutane sun tsorasu da wannan cuta, don haka dole ne ana buƙatar a samu cikakken wayar da kai akan ita wannan cuta wanda zai gamsar da su, wanda kuma ba bayani ne da za a yi shi na firgici ko na tada hankali. Mutanen nan ana warkewa ita cutar nan, da aka ce kai ta ka warke a baka kula ta musamman a wajen da ake kebance mutane da shauran su Allah ubangiji ya kare to kin ga idan aka yi irin nan bayanai to za su nuna cewa to fa cutar nan ana yin bakin kokari a ga cewa an tsiratar da rayuka ne to alhamdulillah idan aka yi wannan bayanai mutane za su fahimta kuma idan aka kiyaye na yaduwar ta za ta lugu sannan mutane kuma wanda suka samu da cutar an suka kula da irin dokokin da su likitoci suke bayarwa kika za su a warke to gaskiyar magana abin da ya kamata a ce gwamnati ta yi yanzu ne fa ganin abubi ne kamar yadda aka bawa ita waccan cuta ta murar sarkin bashi muhimmancin gaske to ita ma wannan cutar da har yanzu ba mu san wacce ce ba a ba ta muhimmancin gaske dalili na shine ita waccan cuta ta mura da ake magana an bada hankali an maida hankali akai an yi haka ne domin a cetar da rayukan al'umma to nan kuma ga rayukan al'umman yana salwanta kin ga kenan idan ba a maida hankali akai ba an yi bai wazani kenan
to bari mu karkare shirin da irin ci gaba da aka samu wajen yaki da wannan cuta ta COVID-19 a jihar Kano ga irin bayanan da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya tattaro mana ta bangaren masu taimakon al'umma da kuma bangaren gwamnati
Ajiya Zoe Rayuwistin da ke zama manajan daraktan gidauniyar Dangote Foundation ta fayyace hikimar wannan hoffasa daga attajirin nahiyar Africa a Kano
da muka ji wannan matsalar ta COVID ta fara girma sai da education to ya da ya kamata mu yi da zai kawo taimako da sauri aka ce abinda babu a Kano at the time shine testing ina za a je amma mutane test lokacin lab din guda da muke da wanda ke Aminu Kano Hospital an rige shi da ya zama contaminated sai Alhaji Ali ya ce okay to mu ga inda za mu samu solution ba zama za a kawo lab sai muke magana da CDC na jin CDC shi da lab din mu na iya testing mutane 400 a rana guda nan da mako biyu za mu kara testing capacity a iya 1000 a rana guda na mu za mu biya komai kudin testing kudin management din lab din masu aiki cikin lab din duk mu za mu biya sai ba ta biyan komai at the same time as you know mun bude muna taimakon isolation center to akwai wanda muka fara ginawa a Sani Abacha stadium akwai wanda za mu yi a urology center yanzu kuma zamu je mu duba wani a Magobi so mun kawo gadaje 500 already sai yanzu inda bukata za mu karo
to ta bangaren gwamnati kuma ga irin ci gaban da aka samu
cikin wata sanarwa gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce za a bi gida gida a birni da kewayen Kano domin gwada iyalai a unguwanni da yankuna da nufin tabbatar da cewa ba sa dauke da wannan cuta ta corona Dr. Tijjani Hussaini da ke zaman coordinator shirin yaki da cutar corona a jihar Kano yayi karin haske dangane da wannan sabon tsari
gwamnatin jihar Kano da kungiyar su kasanta da ke kusan mutum 3000 wata kare ko kai haka domin ayi wannan aiki
idan jami'an nan suka shiga gida idan suka yi tambayoyi suka ji alamun cutar coronavirus nan take za su dau samfur ko kuma ya abinki
da su dangana da ma'aikatan mu da suke wajajen da zamu aje su wayannan ma'aikatan su za su sauke samfurin shi samfurin ma da yana bukatar dole sai mutum ya iya yin da shi ai kace dokar samfurin kanka da mutum ya iya dauka da ko ba kowa ne yake yi ba sai wanda aka bashi wannan kuma ka bashi horo da ya dauke irin wannan samfurin
to da fatan al'umma za su bada hadin kai yadda muka kawo karshen shirin namu kenan na wannan makon a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin a halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shirin da ma Julie Lazar Gresham da ta hada mana shirin ni ce Aisha Tisle ku kasance cikin koshin lafiya
ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah
a gai da Aishatu yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu raro kuke aika mana ta hanyar email
sakon mu na farko ya fito daga Mansura Almugumel yace assalamu alaikum sashen Hausa na mai Amerika yake ba shakka cutar corona ta zama barazana ga daukacin duniya baki daya. Fatan mu dai shine Allah ya sa masana su gano maganin ta ba tare da daiwa ba. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Malam Hassan Dogon Fashi Batsari yace assalamu alaikum mabiyi Hausa. Yace dan Allah ku bani dama a yau a madadin kungi alheri dan kuni social media kuru dake kazina in mika sakon godiya ga Alhaji Abubakar Ahmed dan Tumaki akan raba kayan abinci da kudade da mabukata a daidai wannan lokacin da talakawa suke bukatar tallafi ga masu hannu da shuni. Muna mishi addu'ar Allah ya saka mishi da alheri amin sum amin domin Hausawa sun ce rigakafi yafi magani. Sai kuma sakon daga baya fito daga Sade Sa'idu Daura yace musgunawa mutane da jami'an tsaro suke yi wa al'umma ta hana fita san bai dace ba ganin yadda haka zai kara saka mutane cikin wayacin hali. Sai kuma sakon na ƙarshe ya fito daga Jamila da Fati mata Ado Salati goma ga Annabi Rijau suka ce baki daya assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Suka ce dakatar da tafsirin Alkur'ani mai girma da Maulana Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya fara yi a gidan shi na Bauchi saboda cutar coronavirus abin bakin ciki ne ga duk wani mai kishi Islama. Ya Allah ka murkushe muna cutar COVID-19 da ta zame wa al'ummar duniya barkono ta ido fiye da yadda ka murkushe mana cutar kunkunu dan daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun gode da wannan sakon naku.
Madalla albarkacin watan Ramadan ga wannan sakon.
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Imam Sa'idu Talhatu Bawa limamin masallacin Juma'a dake rukunin gidajen ma'aikatan ruwa akan titin Murtala Muhammad dake nan cikin garin Bauchi jahar Bauchi Nigeria. At-taqwa huwa al-amalu bitanzili wat-tazawwudu liyawmir rahili. Kai aiki da abin da Allah ya saukar shine tsoron Allah ka kuma yi aiki har ila yau dan ranan barin ka duniya shine ranan da zaka koma ga Allah. To ina ga gurdon su kuma yan kasuwa muna kira gare su ji tsoron Allah su sani abubuwan da suke yi wa jama'a na tsawaitawa da tsawwalawa musamman a cikin wannan wata na Ramadana duk addu'a da bayin Allah suke musu mummuna yana kama su. Don manzo Allah ya ce mutane uku ba a mai da addu'a su mai azumi in yayi addu'a Allah yana amsa har zuwa lokacin bude bakin sa da shugaba adali da kuma addu'an wanda aka zalunta. To kaga yan kasuwa suna iya karo da addu'a wurare biyu karkashin wannan inuwar hadisin da Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Baihaqi sun fi da hadisin da manzo Allah yake cewa salasatun la turaddu da'watuhum mutane uku Allah bai mai da addu'an su mai azumi har sai yayi bu isharuwa shugaba adali sai kuma addu'an wanda aka zalunta. Abin da kuke yi zalunci ne bayan Allah da babu wani dalili. Yanzu wayi gari cikin jihar da nake yanzu magana wanda suke ba musulmai ba suka ce ba za mu iya sayan kayan abinci a hannunku ba ku musulmai a cikin watan azumin ku gara mu je mu bude namu kasuwar daban mu saro kayan mu sai da shi a kareyen farashi. Wannan ba abin kunya ne ga musulmai ba, wannan ba kalubale ne ga musulmai ba, wannan ba tozarci ne gare mu ba. A wayi gari wanda ba musulmi ba har ya san cewa wannan watan ana tsawwalawa ana wahal da bayin Allah wajen ƙara kudin kayayyaki wanda babu dalili, babu dalili. In ka je yadda ake sayan shi haka ake sayan shi babu wani abin da ya canza. Hasali kawai burin mutane su ci riba ne ninkin ba ninki wanda kuma babu albarka a ciki.
To Allah ya samu dace da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Majalisar Dinkin Duniya ta sake yin kiran neman tallafin biliyoyin daloli na tallafin coronavirus tana cewa kudin ya zama wajibi domin kare rayukan miliyoyin mutane da kuma taimakawa a magance yaduwar cutar a kasashe marasa karfi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ki amincewa da matsayar da majalisar dokoki ta yi na dakatar da shi daga yin amfani da karfin soja akan Iran har sai ya samu amincewar majalisar. Kasar Botswana sanni za ta fara sassauta dokar hana zirga-zirga ta makonni biyar sannan a hankali domin takaita yaduwar coronavirus a ranar Juma'a.
Kafin mu sallama muna mika sakon ta'aziyar mu ga mai girma Galadimin Gumar Alhaji Sabo da yan uwa baki daya bisa rasuwar ƴarsa Malama Jummai Sabo a jiya Laraba. Haka kuma muna mika sakon ta'aziya ga daukacin iyalan Alhaji Mamman Nasara Gumel wanda Allah ya warasu a yau din nan Alhamis kuma ake gudanar da jana'izar sa yanzu haka. Allah ya ji kansu ya kuma gafarta musu mu kuma kyautsa na mu karshen.
masu raro a nan muke kakashin shirin namu na yanzu sai kuma bayan shan ruwa za ku ji mu dauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta addressin mu na voahouse.com da kuma ma shafin mu na Facebook yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tana gabatar da shirin da kuma Julie Lena Scrisham wanda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashim da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa ku da kace shirin yau da gobe shirin matasa assalamu alaikum.